Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Robert Mugabe na kasar Zimbabwe yayi murabus daga mukaminsa na shugaban kasa yau talata Za kuma ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ya ƙara jan hankalin al'ummar yankin akan su ci gaba da sa ido ganin yadda ƴan Boko Haram ke kai hare-hare cikin ƴan kwanakin nan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci ganin yadda hare-haren suka ƙaru a cikin ƴan kwanakin nan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-5655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata titunan babban birnin kasar Zimbabwe Harare ya cika da murna sanadiyar murabus din da shugaban kasar wato Robert Mugabe yayi bayan da ya shafe shekaru 37 akan mulki. A cewar jam'iyya mai mulki ana dab da rantsar da tsohon mataimakin sa Emmerson Mnangagwa a matsayin wanda zai gaje shi a ranar talata ko Laraba. Karar hon na motoci da kada-kada sun cika titunan inda dubban mutane suke rawa suna murna don nuna farin cikin su da murabus din da shugaban yayi ta hanyar wasiƙa wacce kakakin majalisar ƙasar ya karanta. Wani mai gani da ido ya shaidawa sashin Zimbabwe na muryar Amurka cewa wannan babban abu ne. Mu 'yan ƙasar Zimbabwe muna tsananin murna kuma muna godewa Allah domin ya amsa addu'o'inmu. Mun yi shekara 37 muna wahala.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, Subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally...
Wato ni Robert Mugabe bisa la'akari da sashi na 96 na tsarin mulkin Zimbabwe na miƙa takardar yin murabus daga mukami na shugaban ƙasa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Gwamnatin Amurka tana kira ga shugabannin Zimbabwe da su yi kokari wajen samun ci gaban kasar tare da sakarwa 'yan kasa da 'yan adawa mara domin 'yan kasa su zama sun zabi wanda suke so a matsayin shugaban kasa.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau talata a wani masallaci da ke garin Mubi a arewa maso gabashin Najeriya ya hallaka akalla mutane 50. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi Allah wadai da harin ya kuma ce hari ne na mugunta da rashin imani. Harin ya faru ne a lokacin da mutane suka isa masallaci domin gudanar da sallar asubahi a garin na Mubi. Fadar shugaban kasa ta bada sanarwar cewa za ta yi iya bakin kokarinta don ganin ta kawo ƙarshen wannan hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa a garin. Duk da cewa kungiyar bata dauki alhakin kai wannan harin ba, amma ana kyautata zaton ita ce domin yayi kama da wanda ta saba kaiwa.
Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afrika wacce ake kira AFRICOM a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda yayi sanadiyar mutuwar mayakan Al-Shabaab fiye da guda 100 a Somalia. Jami'an sojin sun sanarwa da muryar Amurka cewa farmakin da aka kai ya fada kan sansanin horarwa na kungiyar Al-Shabaab ne a wani yanki wanda yake da nisan kilomita 200 a arewa maso kudancin babban birnin kasar wato Mogadishu. Rundunar sojin Amurka ta ce an kai farmakin ne da yawun gwamnatin Somali don a taimaka mata wajen yaki da barazanar da suke samu a cikin kasar. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Fadar White House ta ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau talata, kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Siriya Bashar al-Assad akan yadda za su yi amfani da harkokin siyasa domin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru bakwai ana fama da shi a Siriya. A makon jiya, shugaba Trump da Putin sun yi magana a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen da suke kudu maso gabashin nahiyar Asiya a ƙasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Siriya bayan kammala yakin basasar da ƙasar da aka yi a ƙasar, inda kimanin mutane 400,000 suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilastawa barin gidajensu tare da zama 'yan gudun hijira saboda yaƙi. A yau Talata ne Fadar Kremlin ta bayyana cewa ta gayyaci Assad zuwa Rasha ne domin ya tattauna da Putin akan daftarin zaman lafiya a Siriya da Rasha ta gabatar. Gabanin taron kolin da za a yi ranar Laraba da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da kuma shugaban ƙasar Iran Hussein Rouhani. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, shugaba Robert Mugabe na ƙasar Zimbabwe ya yi murabus yau Talata bayan ɗaurin talalar da aka yi mashi kusan mako ɗaya kenan. Shugaba Mugabe ya fuskanci matsin lamba akan ya sauka daga kan karagar mulkin ƙasar daga sojin ƙasar da tsohon mataimakinsa da kuma wasu 'yan ƙasar. Ga Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Sebastian Mofu daga birnin Harare.
Bayan kwashe sati guda a ɗaurin talala da tattaunawa tare da zanga-zanga kusan a duk faɗin ƙasar, kana da ƙarshe aka yi barazanar tsige shi, sa'an nan ne ya ba da kai buri ya hau. Wanda waɗannan su ne so kawo ƙarshen mulkin shekaru 37 na shugaba Robert Mugabe a ƙasar Zimbabwe. Kakakin majalisar dokokin ƙasar Jacob Mundenda shi ne ya karanta takardar murabus ɗin na shugaba Mugabe lokacin da majalisar ta fara harma tsige shi, muddin da a ce wasiƙar ba ta zo kan kari ba. Ga dai kaɗan daga cikin abin da wasiƙar ta ƙunsa. Ni shugaba Robert Mugabe, biyo bayan abin dokar ƙasa ta ce a sashi na 96, ina sanar da majalisa cewa daga yanzu na sauka kan karagar mulki. Sa'in da kakakin majalisa ya karanta wannan jawabi, sai zauren majalisa ya barke da sowa.
In terms of the constitution, it beholds the speaker to make sure that the proper legal processes are put in place.
Kamar yadda dokar ƙasa ke cewa, yana ta kan kakakin majalisa ya tabbatar cewa an bi yadda dokar ƙasa ta tanada domin ganin ƙasar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta. Wato a tabbatar an samar da shugaban ƙasa wanda zai mai gurbin mai murabus. Za a kuma yi hakan ne aƙalla daga yanzu zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Don haka yau majalisa ta tashi daga zamanta. Sai dai kawo wannan lokaci ba tabbacin cewa wannan wasiƙar daga ofishin shugaban ƙasa ta fito, haka kuma kawo yanzu ba wani wanda ya fito ya ƙaryata hakan. Wannan murabus ɗin dai ana iya cewa shi ne ya kulle babin gwamnatin shugaba Robert Mugabe wadda ta faro yayinta tun daga shekarar 1980 a lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai. Ya sauka lokacin tattalin arzikin ƙasar yake cikin mawuyacin hali, abubuwan more rayuwa sun durƙushe yayin da 'yan bokon ƙasar suke fuskantar takunkumi iri daban-daban musamman ma akan take haƙƙin bil'adama. Sojoji ne dai suka yi wa shugaba Mugabe ɗaurin talala har na tsawon sati guda, kuma suka ce sun yi iya bakin ƙoƙarinsu domin tsohon shugaban ɗan shekaru 93 da haihuwa ya yi hankuri ya sauka, amma ya ƙi ƙasa ƙasa ya ce bai san da haka ba. Wannan ya sa dubun-dubatan 'yan ƙasar musamman matasa suka fantsama a babban birnin ƙasar da ma wasu sauran birane suna zanga-zanga domin ya yi murabus, abin da ya kawo har ranar Talata. Tokozani Kufe shi ne mataimakin jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai buƙatar Mugabe sauka hakana.
We are happy that today it has dawned on ZANU PF that this is the hour that Mugabe must go.
Yau muna cikin farin ciki cewa jam'iyyar ZANU PF ta yi abin da ya kamata, domin wannan lokaci ne shugaba Mugabe ya kamata ya san inda dare ya masa domin samun wata sabuwar gwamnati wadda za ta samar muna da wani sabon shugaba da muke fatan ya samar muna da zaɓe na gari karɓaɓɓe kuma amintacce da zai kawo muna shugaba da 'yan ƙasa suka ɗora shi ta hanyar zaɓe wanda daga bisani muke fata mu samu kyakkyawan rayuwa. Shugaban jam'iyyar ZANU PF ya bayyana cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa da aka kora Emmerson Mnangagwa shi ne zai zamo shugaban riƙo. Mugabe ya fuskanci turjiya ne bayan da ya kori mataimakin nasa cikin watan da ya gabata. Sai dai kuma wannan mataimakin yana da kyakkyawan fahimta ko kuma alaka tsakaninsa da sojojin kasar. Mugabe ya kore shi tare da cewa wai ya aikata ba daidai ba, abinda ake ganin cewa Mugabe ya yi masa hakan ne domin kawai yana neman ya maye gurbinsa da matarsa. Shi dai Mnangagwa dan shekaru 75 da haihuwa ne, kuma ya jima cikin gwamnatin kasar ana damawa da shi domin ko ya rike mukamai daban-daban ciki ko har da shugaban hukumar tattara bayanan sirri wanda daga ƙarshe a shekarar 2014 aka nada shi mataimakin shugaban kasa. Yau gashi ya zama shugaban kasa, kasar da ke cike da yawan hasashe da matsaloli masu tarin yawa.
Madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Sebastian Mofu. Biyo bayan harin kunar bakin waken da aka kai garin Mubi jihar Adamawa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 50, gwamnan jihar ta Adamawa Bindo Umaru Jibrila ya yi kira ga jama'a akan su ci gaba da sa ido, haka kuma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da ciyar arewa maso gabas Bashir Garga ya ce yanzu sun maida hankali ne akan kula da waɗanda suka jakkata suke cikin mawuyacin hali. Ga Ibrahim Abdulaziz.
Bayanai dai na nuna cewa adadin ma waɗanda suka rasa rayukan nasu a wannan harin ƙunar bakin wake da ya auku a wani masallaci da ke garin na Mubi fa ya ƙaru zuwa sama da mutum 50. SP Usman Abubakar, da ke zama kakakken rundunar ‘yan sandan jihar Adamawa wanda yanzu haka ma ke garin na Mubi, ya ce yanzu haka ma suna ƙoƙari ne tantance alƙaluman waɗanda abin ya shafa.
Kamar na faɗa ma wasu an kai su asibiti suna karɓar magani a wasu asibitoci daban-daban Mubi da kewaye, so kaga ba za mu ya abin nan ba.
Ita ma dai a nata ɓangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma tuni fata tura jami'anta zuwa yankin da mun sanin halin da ake ciki. Bashir Garga shi ne jami'in hukumar mai kula da jihar arewa maso gabas, ya ko tabbatar da karuwar adadin ma waɗanda suka rasu, inda ya ce yanzu haka ma su mai da hankali ne wajen tallafawa waɗanda ke cikin mummunan yanayi.
To yanzu da yake ana asibitin an tantance waɗanda suka jikkata sosai, an samu mutum 8 wanda suna neman ɗauki na musamman a General Hospital da yake Mubi. Duk da nake maka ma magana akwai buƙatar a samu su jini, an riga an samu waɗanda za su ba da gudunmawar jini. An je an gama gwaji, yanzu an ɗaura musu, an sa su ambulance za a wuce da su zuwa Yola.
Baya ga nan a madagali ma dai rahoton na cewa a bakin dutse nan ma an samu wannan tashin bam. Su a ya shafa fararen hula ne ko kuma wani hali ake ciki?
Duka fararen hula ne. Mutum ɗaya dai ya mutu shi ne shugaban waɗannan maharba. Wadda dama ainihin an ce mutumin Gombe ne, amma shi ne shugaban maharba na ƙasar madagali gabaki ɗaya. To a cikin wannan hari da aka kai ya rasa ran shi, sannan waɗansu mutane hudu da ke kusa da shi lokacin da wannan abin ya tashi su ma sun jikkata amma ba su mutu ba.
Masana dai na ma danganta yawaitar hare-haren ƙunar bakin waken da ke faruwa cikin kwanakin nan da suka cin jama'a, batun da gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Jibrila wanda mako ya nuna kaduwarsa da wannan hari na Mubi ke ma cewa fa dole ne a tashi tsaye.
To Alhaji Abdulaziz, wannan abun ba abin da mutum zai ce don ni abun ya dame ni kwarai da gaske. Yanzu na yi magana da sarkin Mubi da manyan mutane a Mubi, na ce daga yanzu masallatai da cuci to akwai scanners wanda gwamnati ma yanzu nuna kokari za mu kai musu so da su tabbata duk mai shiga masallaci ko mai shiga coci ya tsaye an bincika sai an lura, kuma haka wajen taro da sauransu ko kasuwa ma da sauransu dole ne yanzu security ba gwamnati kawai za ta yi ba, mutane ma za su tashi tsaye su lura da kansu kuma su ci gaba da sa idanu akan abubuwan da yake faruwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren ta'addanci, ganin yadda hare-haren suka ƙara a cikin 'yan kwanakin nan. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To jama'a masu sauraro kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa ya kamata jama'a sauran al'umma baki daya su ba jami'an tsaro wajen magance hare-haren yan ta'adda ganin yadda irin waɗannan hare-haren suke karuwa a cikin yan kwanakin nan. Mun samu wani kira daga Kaduna.
Hello
daga ina muka samu kira? Malam sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mujika ka rage sautin rediyon ka ko ka matsa daga wurin rediyon.
Na rage.
Yawwa to menene ra'ayinka?
Ina magana daga nan Zuru, Kebbi State.
To muna ji. To da wa muke magana daga Zuru?
Ana magana da Awul mai gyara rediyo ne.
To Malam Awul muna jin ka.
Wato abin da nake so ina son mutane su kula dangane da abin da ya shafi wurin ibadarsu. Idan mutum zai shiga masallaci ya kamata su san su wane ne ke cikin masallacin kafin su shiga masallacin, saboda akan samu su sauri su shige masallaci ko coci su zan zauna wani lungu kai kana shigowa baka san kowa ne, ya kamata ka tantance wane ne kake, ko in kai mai limami masallacin ne ka tabbatar duk wanda zai shigo ka san shi. Sannan ko da wasu za su shigo mutanen anguwar sun san waɗanda ke zuwa masallacin, to ya kamata su lura da suwaye da suwaye da suwaye ke masallacin. Insha Allah an ka yi haka nan to za a samu abangan takaitaccen tashin bom a nan.
To mun gode Malam Awul mai gyaran rediyo. Yanzu kuma bari mu je da maturo.
Assalamu alaikum sunan muryar Amurka.
Wa alaikum assalam.
Da maturo.
To Malam Usman muna jin ka, menene ra'ayinka?
Wa gaskiya akwai fasaki sosai wallahi, gaskiya sai an tashi an saya kamar mu musamman da ke garin Damaturu. Sun ga da yake ana sa ido sosai har ga Allah yanzu abubuwan da kan sun fara sauki. To Allah da
Malam Usman kana tare da mu? To ina ga layin Malam Usman ya goce. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Wa
alaikum assalam. Da wa muke magana daga Kaduna?
Haji Amaryan barka da warhaka.
Barka ka dai. Da wa muke magana?
Nana Abdullahi Lala su da kasar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi muna jin ka, menene ra'ayinka?
A to farko dai muna jajanta mu ainihin wa'annan da suka Allah ya dauka rayuwarsu, to Allah ya jiban su, wanda kuma suka samu jikata Allah ba su lafiya. To ni dai a kiran da zan yi ga al'umma, yana da kyau duk wanda ba mu gane me ba, yana da kyau a kai karan shi wajen ainihin ko sarki ko hakimi. To mun ga bakin fuska, to kaga su wa'annan hakimi da kaman sarki suna da dangantaka da ainihin su hukumomi, kaga su kuma da su kai. Saboda yanzu misali in talaka wanda bai da karfi ya ga bakon ido ya ce bari ya kai ma jami'an tsaro, to za ka ga wa'ansu jami'an tsaron za su iya cewa za su rike shi, to kila shi ma yana daga cikinsu. To amma in aka ga haka aka kai ma kaman sarki ko hakimi, to in ya kai gaba, to insha Allah wannan ainihin tashe-tashen baba mu bayan nan insha Allahu za a samu saukin shi kuma ba.
To mun gode Malam Abdullahi daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu je birnin Lagos. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga Lagos? Muna tare da malami daga Lagos. To ina ga layin malami daga Lagos ya goce. Yanzu kuma bari mu je Port Harcourt.
Hello
daga ina ne ake magana?
Daga Azare.
To malami daga Azare, dan Allah sai ka dan matsa daga rediyon ka ko kuma ka rage sautin rediyon dan mu ji ka kai ma a ji ka.
To
da wa muke magana?
Malam Musa Ubali Madara.
To Malam Musa a gurguje, menene ra'ayinka?
Ra'ayina akan wannan al'amari, ina so jami'an tsaro su
To Malam Musa Azare, layinka dai yana da tangarda kuma ma dai lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Samu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kasashen Ture inda yanzu haka ake ci ana dabsawa a ranaku na biyar na kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashen su da ake kira Champions League a group A har dai aka tahi rabin hutu Spartak Moscow da Maribor suna banza da banza FC Sevilla da Liverpool suna can suna gogawa duka a group A din yayin da a group F Napoli da Shakhtar Donetsk suna can suna papa Tawa. Manchester City da Feyenoord da Rotterdam a group F din su ma suna can suna ketare ne yayin da har aka tafi rabin hutu a group C FC Porto da Besiktas ana daya da daya AS Monaco ta kasar Faransa da Leipzig ta kasar Jamus na can su ma suna ketare ne APOEL Nicosia da Real de Madrid a group H suna bugawa yanzu haka ma a wannan rukuni Borussia Dortmund da Tottenham suna kapsawa kuma za a ci gaba da waɗannan wasanni idan Allahu ya kai mu a ranar gobe Laraba inda za a buga tsakanin CSK Moscow da Benfica ta Lisbon sai Bala FC da Manchester United a group A yayin da Anderlecht da Bayern Munich a group B za su kapsa sai Paris Saint-Germain da Celtic Glasgow za su buga duka wannan rukuni na B yayin da Karabakh Agdam da ita da a group C za su buga sai Atletico de Madrid da AS Roma a group C din za su ketare ne Juventus da Turin da FC Barcelona za su goga a group D sai Sporting Portugal da Olympiacos a group D duka a ranar Allah raba idan Allahu ya kai mu har yanzu dai a wasannin kwallon kafa na Turai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain tana ci gaba da nuni game da dan wasan nan da ke buga ma kungiyar nan da ake kira Fluminense ta kasar Brazil dan shekara 20 a duniya shi dai Wendell dan wasa ne wanda yanzu haka tauraruwarsa ke ci gaba da kyallawa a filayen wasannin kwallon kafa na kasar Brazil kocin kungiyar kwallon apa na Paris Saint-Germain Unai Emery ya ce yanzu haka club din na Paris Saint-Germain na ci gaba yin aiki domin ganin ya kakkabo dan wasar zuwa kungiyar Sam haka zalika club din na Paris Saint-Germain na kasar Faransa yana ci gaba da nuni zuwa ga tauraruwar nan ta kasar Japan yaron nan da ake ce ma take fusa wanda ke da shekaru 16 kawai a duniya shine yanzu haka kasar ta Japan ta zura ma ido kuma kungiyoyin kwallon kafa da dama na Ture na kokarin sun karbe ke dan wasar zuwa kungiyoyin su shi da yaron da ake ce ma take fusa yanzu haka yana buga ma club din FC Tokyo ne na kasar Japan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An dade kasar Somalia na fuskantar bakar wahala na hare-haren ta'addanci babu kautawa. A tun farkon shekarar nan yan ta'adda sun kaddamar da hare-haren ta'addanci fiye da 40 a birnin Mogadishu kadai da suka hada da farmakin ta'addanci da yan kunan bakin wake ta hanyar amfani da makamai bama bamai da aka nasa cikin motoci da nakiyoyi da aka dasa su daga nesa ko ake tada su daga nesa duka a Mogadishu. Sannan kuma a tsakiyar watan Oktoba aka kai wani mummunan hari a tarihin Somalia. Ranar 14 ga watan Oktoba titunan Mogadishu a gundumar Hodan suna cike makil da motoci da masu tafiya da kafa. Yayin da wata mota da aka dankarawa nakiyoyi ta bindiga ta halaka akalla mutane 400 da kuma raunata ɗaruruwan jama'a. Jim kadan wata makamanciyar wannan amma karamar fashewa ta auku wadda aka hakikance tana da nasaba da babban harin farko a wannan karon an kai shi ne a bangare wani bangare na wannan birni. Harin shine hari na 11 ga wata namu inji General Bashir Abdi Muhammad mataimakin kwamishinan 'yan sanda na kasar Somalia. babu dan Somalia da wannan hari bai taba ba. Saboda haka bakin cikin ƴan Somalia kan wannan harin kan farar hula da basu ji ba basu gani ba yasa Somaliyawan suka yi kira da babban murya na ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Wani abu da yake taimakawa nasara kan yakar ta'addanci a Somalia shine haɗin kai na masu bincike baiwa ƴan sandan Somalia ilmin yadda za su yi binciken ta'addanci da kuma tattara bayanai da bincike da suke yi domin gano waɗanda ke gudanar da ta'addanci da kuma a hukunta su. An kirkiro wannan sashen ne da taimakon ma'aikatar harkokin wajen Amurka a shekara ta 2014. Sun mai da hankali wajen binciken al'amura daban-daban fiye da metan da 50 ta hanyar tattara bayanai da bincike wanda ya taimaka wajen gano ƴan ta'adda da masu gudanar da ta'addanci. Hanyoyi da suke amfani da su kana a gurfanar da su gaban shari'a. Jajircewa da himma na masu bincike ya canza wa ƴan sanda kallon da ƴan ƙasar suke musu. Masu bincike sun tsaya tsayin daka domin mayar da hankali akan manyan matsalolin Somalia wanda shine yadda za su hana hare-haren ta'addanci aukuwa. Abin da za a fi mai da hankali a nan gaba shine kasancewa mun gano ana kitsa ta'addanci a cewar mataimakin kwamishinan ƴan sandan Somalia Bashir Abdi Muhammad domin su kasance waɗanda suke ganowa da warware ta'addancin gabanin aukuwarsu. Amurka na farin cikin kasancewa masu ruwa da tsaki na ƙirƙiro ɓangarorin rundunar ƴan sandan kuma za mu ci gaba da tallafa ƙoƙarin gina hanyoyin yaƙi da ta'addanci. Muna mara gwamnati da mutanen Somalia baya ƙoƙarin da suke yi domin yaƙi da ta'addanci da ƙoƙarin kare ƴan ƙasarsu da gina ƙasarsu. Muna sa ran ci gaba da tallafawa da ba da haɗin kai a kan wannan matsalar da ma wasu abubuwa daban-daban. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice.
A yau Talata titinan babban birnin kasar Zimbabwe wato Harare ya cika da murna sanadiyar murabus ɗin da shugaban kasar Robert Mugabe ya yi bayan ya shafe shekaru 37 akan mulki. Wani harin kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau Talata a wani masallaci a garin Mobi da ke arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane 50. Rundunar sojin Amurka mai kula da Afirka wacce ake kira AFRICOM a takaice ta bayyana cewa wani jirgin sojojin Amurka mara matuki ya kai farmaki inda ya yi sanadiyar mutuwar mayakan Al-Shabaab fiye da guda 100 a Somalia. Fadar White House ta ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata kwana ɗaya bayan da shugaban na Rasha ya tattauna da shugaban Syria Bashar al-Assad akan yadda za su amfani da kafar siyasa domin kawo ƙarshen yaƙin da aka yi shekara 7 ana fama da shi a Syria. A makon jiya shugaba Trump da Putin sun yi magana ba a hukumance ba a gefen taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da suke kudu maso gabashin Asiya a kasar Vietnam. Daga cikin batutuwan da suka tattauna har da makomar Syria bayan kammala yakin basasar kasar inda kimanin mutane 400,000 suka rasa rayukansu da kuma miliyoyin mutane da aka tilastawa barin gidajensu tare da zama ƴan gudun hijira saboda yaki.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.